Majalisar Dattawa ta Najeriya ta ƙara jaddada matsayinta na cewa ba za ta sake ci gaba da tantance kowane suna da 'yan majalisar dattawa ta Najeriya ta turo domin tabbatar musu mukaman da ake nema a nada su ba. Sai fa idan ofishin shugaban ƙasa ya cire Ibrahim Mustapha Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC da majalisar take amincewa da shi tun farko. Farfesa Ami Osin Banjode muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya tun farko ya nuna cewa majalisar ba ta da ma ƙarfin tantance Ibrahim Magu kuma waɗansu mukaman. Don haka ne da Professor Osin Banjo ya turo sunan Lanre Bajabia Mila a matsayin babban daraktan hukumar da ke kula da tsare-tsaren caca ta Najeriya. Majalisar ta ce ba za ta amince da wannan sunan ba. Sai fa an tabbatar da cewar muƙaddashin shugaban ƙasa ya amince cewa ita ke da hurumi bisa ga doka na tantance mutanen da ake buƙatar a nada su mukamai irin wannan. Akan haka ne na tuntuɓi Farfesa Al-Mustapha Usuju ƙwararre akan ayyukan majalisa da kuma dokoki domin in ji ƙarin haske akan ko ita majalisar ƙasa ta yi daidai kuma tana da hurumi bisa ga doka ta ɗauki wannan matakin da ta ɗauka akan ɓangaren zartarwa.
Tunda babu wani abu da kotu ta faɗa wanda ba sun cewa majalisa ba daidai ba. Majalisa dai da ita da gwamnatin zartarwa da kuma sashin shari'a duka ƙarfinsu daga cikin kundin tsarin mulkin Najeriya suka ɗauka. Sannan ita majalisa ta yi aikin nan ne a bisa rahoto da hukumar DSS ta bata ta zamanto ta ƙi amincewa da tantance shi shugaban hukumar EFCC wato Ibrahim Magu. Ta yi amfani da dokar ita EFCC ɗin ta kafa. Wannan musamman sashi na biyu cikin bata na uku wanda yake sai majalisa ta tabbatar da mutumin nan. To da ya zama to cewa ba a tabbatar da shi ba aka sake turo sunan wani dan a tabbatar, kaga dole za a samu karo a nan wajen, saboda in har ta yi aikin ta kaman kotu ce a yau, kotu ka kai mata abu bayan kotu ta yanke hukunci, ya zama to hukuncin kotun nan ba amfani da shi ba, sai ka kawo mata abu makamancin haka. Baya da bayan haka ita majalisar tana duba cewa a baya ta ji shi muƙaddashin shugaban ƙasa wato Professor Yemi Osinbajo yana faɗan cewa ba sai an kawo majalisar nan ba ma, wato yana amfani da sashi na 171 wannan wani lauya wato Falana ya amfani da shi ya ce cewa ba sai an kawo majalisa ta tantance wani mukami ba. Ita kuma majalisa ta sake dubawa cewa a sashi na 153 tana da wannan ƙarfi na wasu mukamai da za a bayar kuma sai ta tantance su. To a wannan wajen ba shakka ba wanda zai zamanto ya sasanta tsakanin majalisa da ita gwamnatin zartarwa, abu biyu ne zai sasanta su. Ko shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya zamanto ya yi wannan matsala da suka yi amfani da ita, ko kuma kotu, domin abu biyun nan in ba su ba ba me ke sasanta su.
To amma wasu na ganin cewa wai tun farko ma ana ganin ƙin amincewa da magun da ita majalisar ta yi domin wai yana binciken waɗansu daga cikin 'yan majalisar dattawa ne shi yasa aka ƙi. Wannan kana ganin wata hujja ce ƙwaƙwara da za a iya dogara a kanta?
In ka duba wannan dai hukuma ta EFCC doka ce ta girgirota, akwai 'yan sanda da dama wanda za su yi wannan aikin kafin magun na ji an yi sunuhun ribadu da sauran mutane da dama. To ni ina ganin gwamnatin tarayya tunda ita take da waɗannan mutane kuma bayan a cikin ma hukumar 'yan sanda, akwai wannan su ma sun cancanta kaman yanda dokar ta kafa wanda za ta iya kawo su. Har 'yan majalisar nan suna da wasu laifuffuka ne ake ganin cewa sun ki yarda da shi, to a kawo wani wanda ba zai zamanto cewa ma yana da wata mu'amala da su ko kuwa ta takin tsaka da su ba, domin aiki ne wanda har bayan wannan gwamnatin wannan aikin zai zamanto cewa za a yi shi.
Farfesa Al-Mustapha Usuju kenan ƙwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a tattauna da ne da shi a Abuja. A ɓangare ɗaya na tuntuɓi mai bayar shugaban ƙasar Najeriya shawara akan ayyukan majalisar ƙasa wato Honorable Kawu Sumaila domin in ji ƙarin haske dangane da matakin da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan takaddamar. Sai ya ce
to a taƙaice dai babu yanda za mu iya warwarewa wannan matsala sai dai idan zama muka yi. Dole sai an zauna ɓangarorin guda biyu, wannan ya faɗa a bujiro da buƙatu na yanda kundin tsarin mulki da tsarin gudanarwa ya gabatar tukuna a samu matsaya guda ɗaya.
Amma bisa ga dokokin Najeriya wanda kai kasansu, majalisar ƙasa idan ta ƙi amincewa da naɗin mutum, shin canza shi ya kamata a yi ko kuwa za a ci gaba da bashi damar ci gaba da aiki ko da babu wannan tattakewar?
To a iyaka fahimta ta, idan irin wannan magana ta faru tunda har aka ce ka a tantance, dole ɓangaren zartarwa za su jira majalisa ta gabatar da abin da take ganin laifi ne ƙarara cewa wannan mutum bai cancanta ba, domin ba yadda za a yi a ce baka cancanta ba bayan kai kuma kana ganin baka da laifi. Wannan ba zai yiwu ba. Dan haka ba zai iya yiwuwa a ce an yi disqualifying an soke ka ba, alhali kana ganin baka aikata wani laifi da ya saba kundin tsarin mulki ba. Wannan a matsayinka na dan kasa zaka iya neman haƙinka, domin zai zama na kaman bata suna ne idan ka bar abin ya tafi a haka. Dan haka babu abin da zai iya warwarewa wannan takaddama kamar yadda na gaya ma, sai an zauna.
Kawu su mallake kenan mai ban shugaban ƙasar Najeriya shawara akan ayyukan majalisa a tattauna da nai da shi a Abuja akan matakin da majalisa ta dauka. Jakode bangaren zartura su canja Ibrahim Magu ko kuma ba za a ci gaba da yin ayyuka na majalisa akan bukatar da bangaren zartura zai kawo a gabanta ba. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.